إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير تلاتة شدة غوطة رمضان هجرة من زمع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو آيادة دليه أورة تلاتين دا ترى ديدي دا أشرين دا بيو غوطة مايو شكرا ميلادية تدبو بيو دا قوم الشاة تقوص وننشيني كسدنا دريدا سبعين دا بقوي أتكين جيرين جير قصوصا كراتل تافن زاد المعادي في هدي خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واند أكفسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وانا لتافي نينا قومي دروانكا دنگني دا تفرك منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دا تاريه الرايوسا دا يد يقولنا دا الأمر الديني دا زمان تكيوا دا سوران هلو دنسان يودا كلهم malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin yana halin aikin haji a inda yake kasar Makka daga garin Dimashqa don aikin haji Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi ba mu gushe ba muna bibiyan al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi a inda yake mana magana akan zikirori da maganganu da abubuwan da ya kamata a ambata da waɗanda bai kamata ba أبسا حسكينا سنة منظر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا متاشا عندي كتوا فصل ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة يتي فصل قاوتا قبا ومن الألفاظ المكروهة دقتكين كلمومي وأندسك أبن كاما dama yana mana magana akan lafuzan da bai dace a dinga fadin su ba wadanda ake kyamar su da makamantan su yace daga cikin kalmomi wadanda suke abin kyama akwai al-ifsahu anil ashiya'i allati yanbagil kinayatu anha fadan abin da ya kamata a yi mishi sayi ka fade shi karara bi asma'i hasariha da sunayen su na asali akwai akwai dabi'a a cikin yarurruka wanda ake cewa tabu a cikin ingilishi kenan bahaushe kuma yakan ce mata sayi a larabci suna ce mata ko dai al-lamisas ko kuma sukan ce al-mahzur al-lughawi shine akwai wasu kalmomi da wasu maganganu wadanda a al'adar masu wannan yaran to ba a so a fadi su ya saba wa mutunci ya saba wa tarbiyya ko ya saba wa al'ada addini ko zamantakewa a ji mutun ya faɗi kalma kaza ko ya ce kaza ko yayi kaza daga ciki akwai abubuwan da suke da alaka da addini wanda a addinance ba a faɗan su kamar ko a musulunci misali musulunci ya hana zagin allolin kafirai ko wala tasubbul ladina fa yasubbullah adwan bighairi menene ayan ولا نعم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله نعم كركو زاجي ابن da suke kira kuma bayan Allah fa yasubullah adwan da gairin sai su zagi Allah wannan ma yana daga cikin irin kaidar shine a addinance an hana ambatan allolin su haka nan addini ha ilawa ya hana zagi da la'anta da sakin baki to dai wannan su ake ce musu abin nan al-lamisas kalmomin da ba a kusanta su haka idan ka lura da tafarkin al-Qur'ani Qur'ani ya saye wasu abubuwa waɗanda suke da alaka da jinsi wanda suke da alakan ɗa namiji da mace Qur'ani baya ambatan su karara sai dai ya ce wa qad afda ba'dukum ila ba'd alhalin sashen ku ya riski sashi ba zai faɗi asalin abin da ke faruwa a wajen ba jimin Allah sallallahu alaihi wasallama da wata mata ta zo gare shi ta ce tana so ya bata bayani akan tsarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa fitowa karara ya fada mata sai ya ce mata ki dai buruwa da magariya ki yi tsarki ta ce ya zan yace subhanallahi tabahari in tana son dole sai ya fadi komai karara sai yaki to wannan shi ma yana da gaskiya abin da ke da alaka da jinsi sex haka ambatan sunayen wasu gabobi na jikin namiji ko ƴa mace wanda suke da alaka da jinsi din ba a fadan su ko a Hausa ko a Larabci wata kila da wasu yarurrukan ba a fadan su karara sai dai a musu kinaya a ce mazaunai hantsa kaza ba za a fada asalin sunan su ba wannan yana daga cikin abin da yake ce ma tabu ko saye to yana daga cikin mutunci na addini karka ce wai kai ba ruwanka kai baka jin kunya komai sai ka fada in ka zo fassara a matsayin ka na malamin islamiya ka ce duk sai ka fada karara ai ba ruwa ai fassara ce ba haka bane inda malamai kawai suka yi istisna'in ana iya fadan irin wannan abubuwan sune a gaban alƙali idan za a yi shari'a ko za a bada shaida to anan akwai bugiran da zaka iya fadan abu karara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari yake tambayan wannan mutumin da yazo yace yayi zina manzo Allah yace mishi annikitaha kadit ko dai ka dan rungume ta ne ko ka dan yi kaza ne yace sai da manzo Allah ya fada mishi kalma annikitaha to zaka kalman niktaha shine ke nuni zuwa ga asalin sunan abu sai da manzo Allah ya tarsa su zuwa ga faɗi wannan saboda mahalli ne na yanke hukunci za a mai haddi ko ba za a yi mishi ba to a irin nan babu laifi alƙali ko mai shari'a ko mai bada shaida aka ce yana iya faɗa saboda wannan wuri ne na yanke hukunci akwai wanda suke da alaka da mutuwa za ka ga misali ko a nan ƙasar Hausa in ba yanzu da barakanci ya yawa ba ba a so a ce wane ya mutu sai a ce ya rasu ana ganin fadan ya mutu din kamar wata mummunar kalma ne to shi ma yana daga ciki sai a ce ya rasu zaka ji Hausawa suna cewa ba a cewa an gama sallah sai a ce an idar duk irin wannan ne an idar ba a cewa an siyo Qur'ani sai a ce an fansa irin su ne dukan su ana ce musu sayi akwai shi kuma musulunci ya yarda da abin da ake cewa al'adatu muhakkama ɗaya daga cikin qawaid ne na usul fiqi sanannu cewa al'adan mutane wacce bata saba wa shari'a ba to ana aiki da ita ana gudanar da ita akwai saye waɗanda suke da alaka da lafiya da cututtuka zaka ga misali Bahaushe baya fadan sunayen wasu cututtuka sai dai a saya su ba a so a fada saboda fadan su din ana ganin kamar zai jawo addu'a zai jawo ciwon ya koma jikinka misali a da a ƙasar Hausa mutumin da ke da cutar jinnu ba a fadan jinnu din sai a ce mutanen boye suka taba shi mutanen boye ba a fadan sunan maciji sai a ce kure a ce mai jan ciki ko a ce abin ƙasa haka dai kalmomi kowane yanki da irin yadda suke fada saboda ana da itikadin cewa idan an kira shi zai bi ya sare ka misali haka abin nan cututtuka waɗanda suke masu jan mutum ya zama gefa da mutane kamar tarin fuka kamar kuturta kamar cutar AIDS zaka ga Bahaushe bai san fadan sunansu sai ya faɗi wata kalma daban wadda take substitute din substitute shi ne suke ce ma euphemism a turanci kenan euphemism 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 ita ce alkalimatul badila kalmar da za a kawo ta ta zaya matsayin wacce mai nauyin wanda ba za a iya faɗe ba kalmar da ake kawo ta tsaya matsayin wannan mai nauyin ita suke ce ma euphemism haka wajen kiran sunayen mutane da yadda ake addressing dinsu kaga yana daga cikin al'ada kuma mai kyau ce shine karami bai faɗin sunan babba haka nan kawai gatsai kawai ya ce mishi Salisu ko Sa'adu ko Iro wanda duk ya girme ka ba za ka ce mai wannan sunan ba sai dai a in a Larabci ne su suna da ɗabi'a ta alkunya a ce ya aba fulanin ko ya umma fulanin kuma kamancin haka amu a al'adan mutanen sai a ce in ka kalli mutumin sai ka bashi shekarun da kake ganin san dace da shi shekarun uba ko shekarun uwa sai ka ce mishi baba ko mama shekarun wa sai ka ce mishi yaya wani kuma haka lura kamar attajiri ne sai a ce mishi alhaji ba lalle ka faɗi sunan mutum haka gatsai ba ko kuma a ce mishi malam da sauransu duk wannan suna cikin dabi'u da al'adu masu kyau ko ba daidai bane kai ka fandare musu ka ce ba ruwanka kai komai zaka kira shi ne kawai da sunan shi ne yanka ba ba haka bane wajibi ne ka lazumci wannan ladabin wajen al'adun mutane da sunayensu akan kula da waɗannan ranka ya dade ko ala gafarta malam ko mai gida ko oga ko ya sheikh duk dai gurgurdan mutuntawa ko baba ko makamanta haka hatta turawa da ake ganin yaran su yana da karancin waɗannan abubuwan saboda yana yaduwa da yawa su ma suna da irin wannan tafarkin ba sa faɗan sunayen mutane haka gatsai abinda turawa kawai ba su cika nauyin jin nauyin shi ba shine kalma ashar aga a musulunci da larabci duka da kuma hausa ba a faɗan kalma ashar amma bature yana faɗan kalma ashar da yawa a yaransa baya jin tsoro dan ya faɗi kalmar stupid ko makamantanta ko bastard wanda munanan kalmomi ne in aka fassara maka su dan ma'anan bastard shine dan zina ko tsinanne ko mara albarka amma bature zai iya ce ma me ko mai magana da turanci zai iya ce mutum bastard ba tare da ya kula ba ko a irin ingilishi na zamani a ce mutum fuck you babbar kalma ce mummuna amma kaga sai a faɗe ta ba a ji wani nauyi ba hatta lafazin guy da ake cewa wannan guy din in ka bi tarihin asalin shi a ingilishi mummunar kalma ce ta zagi kamar irin da misali yanzu ne za a ce mutum dan kalari ko dan sara suka shine asalin ma'anar kalmar guy daga gp wato wanda yake dan zaman banza ko dan jiran ko ta kwana sama kaga yau da gobe ta zama wata kalma ce ta yangayu haka akwai kalmomi da suke da alaka da wato abinda idan an ji zai zama kowa zai yi tsam haka duk abinda idan aka ji an faɗe shi kowa zai ga kai ba a kyauta ba to ya shiga cikin wannan amma dai waɗannan sa daga cikin categories din gabobin da ake samun kalmomi da ake ce musu tabu ko Allah misas ko kuma sayi shine akwai kalmomi da suke da alaka da addini akwai da suke da alaka da sunayen mutane da titles din su akwai da suke da alaka da alakar jinsi akwai masu alaka da cututtuka da mutuwa akwai da suke da alaka da rantsuwa ma yawan rantsuwa mun ji a baya ko kuma rantsuwa take mai tsanani mutum ya ce in yayi kaza wallahi shi kaza ne musulunci ya hana wannan kyakkyawan tunani ma ya hana mutum ya ce in ƙarya ne Allah ya tsine mai in ƙarya yake yi ya ce uwar shi wai zinata ta haife shi duk waɗannan kalmomi ne mugaye ba a faɗin su to shine malai yake ce mana daga cikin abin da yake makruhi akwai mutum ya fito ya furta kalma wadda al'adance ba a furta ta ba a furtawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kuma shi aka ce kunyarsa ta fita kunyar ƴa mace budurwa wacce bata san maza ba bata taɓa magana da kowa ba a irin ƴan mata na da ko masu kunya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kunyarsa ta fita wannan ƴa mace kaga ko shi ya fi kowa cancanta da a samu a cikin tarbiyarsa baya faɗan irin waɗannan abubuwan dan haka in ka kalli ladabin alqur'ani da irin yadda qur'ani ya tsara zantutukansa zaka ga akwai irin wannan ladabin da irin wannan saye maganganu din qur'ani baya zuwa ya faɗi magana haka karara sai dai ya ce misali fa in lam takunu dakhaltum bihinna dakhaltu in kun kasance ba ku shiga inda suke ba can kuma ya ce wa kad afda ba'dukum ila ba'd ba zai faɗi asalin kalmar take nuni zuwa ga abin da yake faruwa ba ina fata mun gane wannan to kuma zaka ga ko anan ƙasar Hausa musamman malaman fiqh na zauri Allah ya saka musu da alkhairi suna da kalmomi kala daban-daban da suke amfani da su wajen fassara ire-iren waɗannan maganganu dan kansu bayi zuwa ga sakin baki ko rashin ta ido rashin kunya ko fitsara ko barikanci to me yasa a yanzu aka wayi gari da dama daga cikin ire-iren waɗannan kalmomi da abubuwa suka wayi gari ba kuma abin kunya bane ba shine akwai abin nan kwaikwayo da mutane suke yi na turawa kwaikwayo yayi yawa saboda shi kuma bature
mutumin yammacin duniya a yanzu ya kai wani mataki da malaman sociology suke cewa ummatun bila thaqafa, uncultured society. Turawa sun zama al'umma wanda ba su da al'ada. Duk wani abu da yake a matsayin al'ada sun yi baran-baran da shi. Misali, abin da muka sani a matsayin al'ada shine akwai dattawa, akwai matasa, akwai maza, akwai mata, akwai manya, akwai ƙanana, akwai malamai, akwai ɗalibai, kuma kowa an san matsayin shi a cikin al'umma. Kuma al'umma tana tsammanin in aka ce kai kaza ne, akwai wasu conventions da ake tunanin a ga kana yin su, akwai kuma abin da ba a sa ran a ga ka yi shi. Idan kuma kai za a kyare ka, ko idan aka ce wani malami ne, kowa na sarki ne, kowa na dan majalisa ne, a al'adance akwai abin da ake tsammanin a ga yana yi. Idan bai yi su ba, al'umma ba za ta yadda ba. Al'umma za ta ji haushe shi cewa ji abin da wani yake kaza. To wannan shine al'ada kenan. Akwai lawazim da duk al'ummar da ka fito za ka ga kana yin wannan abu. Duba ku ga tun mutane suna yara da kayi abu sai a ce ma kai ba a yin kaza, ba a cewa kaza, gaidawa ne, ba a fita haka, ke ba ki ga kin girma bane, ba a yara maza ba sa wasa da yara mata. Duk ana koya ma yara al'adu ne, ana koya musu al'adu a hankali, ana gaya musu suna bi har sai a wayi gari abin ya zama cikin tunaninsu cewa to ga yadda ake rayuwa a wannan al'ada, a wannan tsarin suke rayuwa. Idan suka saba wannan tsarin to ya zama abin magana, ya zama sun yi abin kunya. To Turawa yanzu ba ruwansu da wannan, babu wani abin kunya su a gurinsu. Abin kunya kawai shine a ce mai taƙila, misali ka saba wata doka ta ƙasa, kamar a America misali, a ce an naɗa ka shugaban ƙasa ko gwamna ko kai wani abu wanda ya saba wa rubutacciyar dokarsu, amma babu al'ada. Da haka misali yanzu aka ga nasara da yin aure, amma kuma yana haihuwa ya tara zuriya, sai dai samu wata fakara su yi zama, sunansu partners ko sunansu girlfriend and boyfriend, haka za su zauna su haihu. Randa duk suka ji ba sa buƙatar zama tare, kawai sai su rabu, kawai rabuwa ce kawai. Har gara ma irin na ƴan shi'a da sunan shi aure amma na mutu, su ba sunan abin aure ba, sunan shi kawai zaman tare, zaman fahimtar juna. Kuma ba wanda yake kallon waɗannan yayan a matsayin wasu na ƙasassun yaya ko marasa galihu. Saboda idan ya ce ya aure, randa duk suka faɗa da matar, sai a sa hukuma ta ƙwace komai nashi ta ba matar da ƴaƴan shi, kuma a bar shi ta yawo a gari kamar lalataccen abin nan, kamar mahaukacin raƙumi. To da haka sai suka daina yin aure, ba sa yin aure yanzu a ƙasashen America ko Ingila ko Jap ko Faransa da makamantansu. Mutane ba sa yin aure da ka sani wanda za a je kotu ta ba su certificate cewa sun yi aure, ba sa yadda su, sun daina wannan. Sannan misali, sun daina zama tare da ƴan uwa da iyaye ko dangi, ba wanda yake zama da kowa, kowa shi kadai. Abin da suke cewa individualism, alfardiyya, kowa shi kadai yake rayuwa. Da haka in yana da iyaye wanda suka yi shekaru ko suka yi ritaya, akwai gidan ajin masu shekaru, Darul Musulmin, shi kan shi shekaru, kamar suna kallon shekaru a matsayin cuta ne. Da haka za ka kai gidan jinyar shekaru, duk wanda ya ci shekara 65 ta ya cancanta a kai shi wannan gidan, sai ka je ka yanka babanka form ka cika mishi da komai, ka ɗauke shi ka kai shi. Za a zo ne ma da ambulance da komai, a ɗauke shi a kai shi da jiniya, a je a ba shi ɗaki da nurse tana kula da shi kullum, za ta dinga wanke mishi kashi, ma ba zai yanke ba. Za a ba shi abinci, za a ba shi TV ya kalla, in yana yin wani wasanni akwai wurin wasanni da sauransu, zai karanta jarida. Da ranar birthday din shi ku kai mishi cake, ko ranar da ake yin Christmas ko New Year ko Thanksgiving ku kai mishi ziyara da kai da jikokin shi, shikenan abin da za ku mai. In wata yayi ko shekara, ku biya mishi kudin zama wannan gidan. Ba wani maganan wai waqfid jana haka, babu wannan magana. Wai biyayya iyaye ko wani kula da su, babu wannan. A Turai ake yin wannan abin jama'a, kuma ba wanda yake ganin cewa kuskure, kowa ya yadda. To da haka sai aka yi tagin ɗinsa a matsayin ummatun bila thaqafa. Thaqafa a nan ma'ana bila culture, ba su da al'ada. To wannan kuma wannan shi ne irin al'adarsu. Sai zama a zamanance kuma su ne suke riƙe da duniya a siyasance, a tattalin arziki, a sadarwa da kimiyya da fasaha da ƙarfin soja, duk su riƙe wannan. Da haka komai nasu ake kallo, labaransu ake kallo, gidajen tibunan su ake kalla, jaridar su ake karantawa, fasahar su ake aiki da ita, kayayyakin su ake saye na noma, na abinci, na gini, sutura, komai nasu ake saye. Da haka kuma ka'ida dole kowa zai zama subjugated, zai zama yana kwaikwayon sa. To wannan kwaikwayon shine ya jawo da abun mu suke lalacewa. Yanzu duk abin da mutane suka tura suna yi sai su kwaikwaya. Ko ka san cewa yanzu akwai jihohin da suke tunanin gina irin wannan gidajen a Najeriya, gidajen aja masu shekaru. Yanzu haka da muke magana a kudancin Najeriya, akwai state din da suke ganin ya kamata su fara irin wannan. Duk wani gwamna ko wani sarki da ya ji ya ga wani abu a Turai sai zai ce sai yayi a garin su. Ba ga mutane suke yi ba. Mu ma ɗaiɗaiwan mu da mun gani a TV ko mun karanta ko mun ji labari sai mu ce za mu kwaikwaya. Kalla ka ga yanda aka kwaikwayi irin biki irin nasu. Irin bikinsu a ce an zo ana bikin musulmi da musulma ana kiss a gaban liman mai daura aure, ta zo amarya duka kafadar ta a waje da riga tana jan kasa kamar rigar shedan, wata ma ba maka fada ba rabin kirjinta a waje wata, kuma ana tarke hannu ana rawa. Kaga duk wannan ba al'ada mu bace, babu wata al'umma dake da wannan al'ada a Najeriya misali. Amma kuma yanzu ana yin shi a kasar Hausawa, a kasar Fulani, a kasar Yarbawa, a kasar Inyamurai, duka ana yi. Za a je a dauko hayan DJ, a dauko hayan riga ita kanta, a dauko hayan masu MC da sauransu. Duk wannan al'adun su ne aka kwaikwaya game da bukukuwa misali, game da jana'iza, game da abinci. Yanzu hatta yadda mata suke tsara kitchen din su ya bambanta da irin kitchen irin na iyayen mu na da. Wanda zaka ganshi da kunkuniya da itace da murhun dutse ko da ba shine kitchen ba wanda za a dafa abinci sai ya nuna sosai. Amma zaka ga wata kitchen din ta ma ya fada kinta ban sha'awa, saboda kullum ana ganin na turawa haka suke yin kitchen haka toilet. Kalla ka ga yadda mutane suka canza al'ada su game da toilet. Da ana ganin kazanta ne a ce kana da bayi a cikin daki, kazanta ne, yanzu kuma gayu ne. Ko mun gane to duk wannan kwaikwayon turawa ne ya samu mutane. To sai aka wayi gari abinda da ba a iya fade ko ba a iya yi, yanzu ana iya fada ana iya yi. Yanzu misali da can farko da aka shigo da irin abubuwan da ake amfani da suna abin nan tsarin iyali ko hana haihuwa da sauransu, ana kyamar abubuwa. Babu wanda zai iya fitowa yana tallan su ko yana sai da su, ko kuma a ganshi ya siya ya je chemist ko asibiti ya sai wani abu da ke da alaka da hana haihuwa ko tazara haihuwa. Ba wanda zai iya wannan ba matsayin shi na mutum mai hankali mai mutunci. Amma yanzu ka iya ganin shi ma a hannun limamin gari, ko kuma ka ji shi a rediyo ya fito yana tallan wannan abu. Limami ma ba wai wani ba, dan yan film kam da yan da sauran celebrities wanda ake amfani da su, su dama a cikin wannan gari suke. Amma mutumin da ake ganin shi da mutunci, malami ko limami ko mai wa'azi ko pastor, hatta kristoci, da ba su san wannan abu. Zai iya fitowa gidan rediyo ko TV ko jarida ko ya fito wata media ka je yana tallan irin wannan abubuwan waɗanda ake ganin su wani abin ta'anniti ne a da shekara 20 baya. Misali yanzu kalla ka ga al'adar gaisawa maza da mata yanzu ba wani abu bace, tun ana korafi amma daina korafi. Matar gwamna, matar shugaban kasa, matar sarki, matar ciyaman, kai hata matar liman ma ga ita wani wajen taiwa sai ta gasa da maza. Kuma limamin ko ya gani ba yadda ya iya. Duk an daina wannan tunanin. To wannan shine ya jawo tun a cikin halshen mu da maganganun mu da al'adun mu da tunanin mu duk sai muka saki abubuwa da dama. Kuma wallahi wannan aibi ne. In kun tuna ƴan uwa mun yi karatu a cikin littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim da Ibn Taymiyyah ya tattauna sosai da sosai akan gaɓoɓi da lunguna na abin da ke jawo musulmai su koyi da kafirai, da kuma hukunce-hukuncen su da haɗarin da ke cikin haka, haɗarin da ke cikin mai wayi gari da al'adar mu ta zama irin ta arna. A wayi gari ana ƙyama abin da yake alkhairi ne. Alal misali haihuwan ƴaƴa da yawa albarka ne, alheri ne, Allah ya ce kyauta ne. Ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u dhukur, Allah ya ce kyauta ce yake bayarwa. Amma sai kaga mutane sun wayi gari suna jin haushin wannan abu. Mutum da kanshi yanzu akwai wanda in ya wayi gari ya gama tashi tana da ciki kuma ga wani tana goyawa, to hankalin shi ya tashi kenan, bai san kyauta Allah. amma da zaka kira shi da azumin nan ka bashi kyauta kwata siga kwata ta siga sai ya dinga sa maka albarka mutum ya mai kyautan kwatan siga yana sa albarka Allah ya mishi kyautan da yana jin haushi ɗan uwan shi da makwabta kai wani ma har da babar shi da za a haifin majika za ta ce a wannan cikin aje a zubar da shi bai kamata a haife shi yanzu ba mata in ta je asibiti haka likitoci da nurses za su dinga kyararta kuma har mun yadda muna ganin ai is normal kin ƴaƴa din nan ku duba jama'a ku gani Allah ya ce kyauta ne zaka sai ka ga mutum dan boko jibgege da shi sai ya ce maka yayin shi biyu ƴaƴan nan guda biyu duka mata ne sun yi aure sun bar shi shi kada ya zama kaman sabon mahaukaci ya rasa yadda zai akwai mutumin da yake da ƴaƴa guda biyu irin haka sai ɗaya ya mutu namijin ɗayan macen yake aurar da ita duk wanda yake yana santa sai ya san dalilin da zai sa ya ce ba zai bada auren ba har sai ta mishi tawaye tukunna sai ta kai shi gaban kakan shi kenan kakanta ta ce ita tana son aure ba wanta kowa sai ya ce a to anan ne ya ifsahi ya ce to yanzu in ta tafi wa zai dinga gani eh wane ya rasu tsura ita kadai a ce na aurar da ita ce to in baka aure ta ba kai za ka aure ta ne me ya hana tun da ka haifi yaya da yawa shi dan boko ne bai san yaya to ya kamata mutane su gane idan Allah ya ce ayi abu kaza ko Allah ya ce ga yadda yake so ayi abu kaza ko to kai ki ka'idan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri kar ka zama kana da zabi Allah shi ya halice mu shi ya san mu shi ya san yadda yake so mu zama kuma shi san me alherin mu ɗan adam ɗan uwan mu da suke da fasaha da tafuta mu idan suka kera abu yadda suke so ya kasance haka zai kasance yanzu bature da ya mota akwai inda ake saka mata man fetur akwai inda ake saka man engine oil akwai inda ake saka ruwa a jikin mota idan kai yanzu ka siyo mota kace kai baka san haka kai duka fetur zaka saka ko ina zai yiwu ko kace duka ruwa zaka saka ko ina ba zai yiwu ba ko baka isa yanzu ka je Japan kace musu kai kana son dole mota ka a canza mata irin wannan system din ba dole yadda suka yi haka za ka hakura ko ka ce misali dan me za su yi wurin zaman direba a gefe me yasa direba ba zai zama a tsakiya ba ai da zai fi balance ko a ce a gaban nan a tsakiya yake ba a gefe ba amma kaga tunda su suke yin kayan su dole haka za ka hakura kai consumer ne kawai to ina kuma ga Allah da ya halicce mu shine ubangijin mu shine abun bautawar mu in yace ga yadda yake so abu sai mutane su ce a tura su zuga mutane su ce ai kaza ba daidai bane bai kamata ana yin kaza ba kaza ya saba wa tunani ya saba wa kimiyya da fasaha ko bai saba wa ba za a karbi wannan abun ba na Allah za a rike abun da ya kamata musulmi ya rike kenan kuma duk yadda za a nemi a nuna maka batancin abun da shari'a ta tabbatar kai da ka karba kar ka yadda gara a ce maka ba gidaje ko a ce maka ba kauye ko a ce maka primitive ko ma me za su ce maka su ce maka amma kai dai ka rike wanda kake da tabbacin na Allah ne a takeice jama'a malam yace yana daga cikin abin da yake makaruhi mutum ya fito karara ya dinga bayani ko yana fadan abin da al'adance ba a fadin sa ba daidai bane wa minha an yaqula atalallahu baqa'aka wa adama ayyamaka wa ishta alf sanatin wa nahu zalik daga ciki akwai in ka zo mutum addu'a ka ce atalallahu baqa'aka Allah ya tsawaita kwanakinka wa adama ayyamaka Allah ya saka ci gaba da sai kai Allah ya saka ci gaba da rike wannan mukamin wa ishta alf sana Allah ya saka rayi shekara dubu wa nahu zalika da makamantan wannan ba kyau na'am yana daga ciki rashin boye sunan miji ko mata yana daga ciki a irin al'adun mu waɗanda ba mutunci bane kawai ki dinga cewa mijinki dantani ko sale ba mutunci bane kai ma ka dinga kiran sunan matarka kawai da suna asabe ko zuwaira shi ma ba mutunci bane ya saba wa al'adun mu asla ya saba da haka sai a dinga boyewa ai mata alkunya ko ni suna na girmamawa ko ni suna na nuna kauna gurgurdan hali eh ba a yi to wannan kamar yadda al-imamu da annabi al-sheikh al-usaymin rahmatullahi alayhi ya fada a cikin littafin manahil alfaz da kuma asharhul mumta da fatawa da aka mishi cewa wannan yana daga cikin keta iyaka a wajen addu'a cewa atallahu baqaaka yana daga cikin wuce iyaka da aka ce ta'addanci a addu'a wanda in kun tuna mun yi darasi akan shi a cikin iktida'u ba kyau a dinga addu'ar abinda Allah a cikin sunnar sa an san ba zai yi ba misali kace Allah kar ka bari rana ta fito gobe ya Allah to ba Allah ba ma Allah wannan addu'a ko irin addu'an da mutane suke a kunuti a ce la tada alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wannan ma ta'addanci ne addu'a ba kyau ba ma Allah irin wannan ilzamin ko Allahumma ghafir li in shi'ita mun karanta anan ku sama ko to haka atallahu baqaaka wata kila da Hausa shine ranka ya dade ko to ba kyau a cikin sunna haka adama ayyamaka ko ishta alfa sanatin Allah ya saka rayi shekara 2000 Allah ya saka ƙara rayuwa iri kaza da yake ma ƴan siyasa ko sarakuna ko shugabanni irin wannan adda duka ba kyau in kun tuna mun karanta ma a baya cewa ba a cewa Allah ya tsawaita rayuwar wani mujarradin haka ba a fadi har aka kawo sabani game da cewa to ai gashi annabi yayi ma wasu irin wannan addu'ar kamar Anas dan Malik kuma annabi ya ji an yi wannan addu'a yace a matar shi ce Ummu Habiba tayi wannan addu'a gare shi da Muawiya dan uwanta sai ya ce mata ai wannan abu ne da an riga an gama da shi magana ajali ba a cewa Allah ya kara wa wani tsawon rayuwa Allah ya riga ya gama da wannan amma kuma uwar Anas ta kawo danta Anas manzo Allah ya mishi addu'a yace Allah ya tsawaita kwanakin sa sai malamai suka ce to kenan ana iya ma yaro karami kamar an je barka ko kuma tunda Anas shi ma yaro ne karami ana iya cewa Allah ya tsawaita rayuwarsa amma mutumin da ya riga ya girma to shi bai bukata wannan addu'a ba a yinta kamar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Muawiya manya ne to ba a musu wannan addu'a za ka ga kuma muna da azarbabi wajen irin wannan addu'a musamman ga mutanen da muke kauna iyaye ko abokan zama ko malamai ko su shugabanni mu ta musu addu'a wai ba ma so su mutu gaskiya ne za mu ki su mutu amma ba a yi wannan addu'a ta sabawa abin da yake sananne a cikin shari'a da tsarin ta na'am eh ka shekara 15 yau laba ma taba jiwa to gaskiya ba kyau a ce wani ana Allah ya saka shekara 1500 years eh amma kalmomin gayu ne waɗannan ko to ya ku gayu ba kyau wannan gaskiya bai dacewa shekara 15 tun daga zamanin annabi kenan fa zuwa yanzu kai ma yace ka damu kanka ai ba zai yiwu ma in ba aljani bane kai rayuka shekara ka Allah shi kyauta wa minha an yaqula as-sa'imu wa haqqi alladhi khatimuhu ala fami halana ku ba haka yake ba ko wa haqqi alladhi khatimuhu ala famil kafir ne naku to akwai kuskure a wajen yanda yake wa haqqi alladhi khatimuhu ala fami fa innahu innama yuhtamu ala famil kafir shine asalin nuskan mai kyau wancan ya fada a jikin bugun inji wa haqqi alladhi khatimuhu ala fami fa innahu innama yuhtamu ala famil kafir to sai ka saka tsakankanin famu da kafir din ka saka lafazin ala fami fa innahu innama yuhtamu ala fami fa innahu innama yuhtamu ala famil kafir ina fata an gane kyara ba kyau mutum mai azumi in ya zo rantsuwa wannan wata rantsuwa ce da mutane suke idan suna azumi mu ma da Hausa ai mukan ce ka san dai akwai azumi a baki na wato irin immunity akan bazan yi ƙarya ba ko to idan mai azumi ya zo rantsuwa sai ya ce na rantse da Allahn da ya dame min baki wa haqqi alladhi khatamuhu ala fami na rantse da Allahn da ya dame min baki yace to ba a faɗa haka fa innahu domin yadda abin yake innama yuhtamu ala famil kafir ana dame bakin kafiri ne kawai fadin Allah al-yawma nakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubu Allah yace ranar alkiyama za a dame bakunan kafirai wa tukallimuna aydihim, hannayensu ne za su yi magana a wani daya daga cikin wurare ko lokuta na tashin alkiyama. Akwai sa'ad da za a rufe bakin kafirai, ba za a basu su yi magana ba, za su kasa magana, sai dai su yi magana da hannaye da kuma kafafunsu su bada shedan inda suka je suka yi sabo. Allah ka tsare mu. Da haka ba a fadan wannan rantsuwar, alhamdulillah wannan bata zo cikin al'adunmu ba tukunna, ta yi a lokacin zamaninsu ne ake wannan a can kasar Dimashku. Wa minha an yaqula lil muqusi huquqan, daga cikin abin da aka hana shine canza mu abu sunan shi, abinda shari'a ta sa mai suna kaza to sai a canza mai suna dan a halasta shi. Shine kamar yadda annabi ya ce karshen duniya za a zo a dinga halasta giya da zina da caca, ko yusammunaha bighairi ismiha, ba a dinga kiransu da sunayen da ba nasu ba. To wannan abin da ake cewa al-muqus shine jam'u maks, akwai maksu mimun da fataha kafun da dauri, maksu shine asalin shi az-zulm ko kuma an-naqs shine asalin ma'anar shi a yare. Abin da ake nufi da shi shine haraji ko jangali ko kudin kasa ko irin kudaden da yanzu in ka kama hanyar kudu zaka je ka kai tumatir ko shanu, sai yin iska kawai su dinga tara kauyuka, in za ka raba ta garin su ko kuka tsaya za ku yi sallah ko za ku ƙara mai a wani gari, sai sai kun biya wasu kuɗi wanda ba ku san ma'anarsu ba. Kai ba ma wannan ba, a kudu akwai inda muka je masallaci, in kuna da shi masallaci ne fa wanda yake kawai abin nan ne fa, baca ne ko langa-langa za ku kafa musulmai za su sallah, amma sai a ranar kauye su zo kawai rana a tsaka, in iskancin sai tashi kawai ce sai an ba da kaza, in ba haka ba za su rushe shi. Wan kun ba su, sai wani group masu zo gobe sun wace sai an ba su kuma giya kawai za su sha da kuɗin su ci alade, kuma dole ku bayar, in ba ka ba za su rushe masallacin duka. Anan ne arna suke sakewa a nan arewa, amma arna suna wa mutane iskancin da suka gara ma a kudu, indai ka je inda suke da karfi din. To a shahidi shine irin wannan kuɗaɗen da ake ansa su ake ce ma al-muqus, dan sanda ya tsaya akan hanya da ka zo sai ka bashi, receipt sai ka bashi, BIO kowa yana so sai an bashi wani abu, soja kowa, ma'aikaci wanda zai dauko file shi ma sai an bashi, ko duk sunan shi al-muqus, zalunci sunan shi. Ina fata mun gane wannan. To maimakon a kira shi da wannan sai a ce huquq, dukiyar kasa, ko a ce alfarma, ko a ce alheri, ko a faɗi dai wata kalma da ta canza mai suna, inda in an faɗa ba za a ji muninsa ba. To an hana wannan a shari'a. Asali waɗanda aka samu asalin tarihin masu yin wannan su ne jama'a Annabi Lut, waɗannan mutane da Allah ya halakar da su saboda mugun aikinsu. A inna kum lata'tuna rijala shahwatan, waɗannan masu zakkewa maza, wata'tuna fi nadikumul munkar, suna da barna iri daban-daban da suke, ƴan fashi ne, maciya amana, masu kaza masu kaza, an karanta tarihin su a cikin abin nan da tafan tafsiri, suna da barna iri daban-daban. To daga cikin barnarsu da suke yi akwai karban al-muqus, sai mutanen Makka suka bi su ma suka sa wannan ka'idojin, in ka shigo Ka'aba sai ka biya kuɗi za ka yi dawafi a jahiliya. Akwai zamanin da a cikin karni na 3 zuwa na 4, kamar yadda Ibn Jubayr ya bada labari a cikin Rihlat Ibn Jubayr, akwai lokacin da sai da malamai a ƙasar Andalus suka ba mutanen ƙasar Andalus fatawa cewa aikin hajji ya fada a kansu, saboda idan ka kamo hanya za ka zo aikin hajji daga ƙasar Andalus, suka ratso ta ruwa su zo Misra, daga Misra su raba ta cikin ƙasashe, su bulla ta Sham su je ƙasar Makka. To wani sai guzurin shi ya kare a hanya wajen bayar da haraji, duk garin da kuka je sai kun ba su haraji kafin za su bari ku ratsa. To sai aka ba su fatawa cewa aikin hajji ya fada a kansu. Haka Malam Ibn Jubayr ya bada labari a cikin littafin Rihlat Ibn Jubayr, sai da aka wajen shekara 50 ba a zuwa aikin hajji, sai da aka samu daga baya wasu sarakuna suka zo suka hana wannan abun gaba daya, sannan hanya ta zama tana da aminci. Yanzu ma haka ake fama da wannan bala'i, idan mutum ya tafi da kaya ko da fasinja ya kama hanyar wani gari, duk rabin kuɗin zai kare ne a hannun bayar da haraji na ƙarya, bayan ka biya asalin na gwamnati za ka yi ta bada na ƙarya, ko kuma rasidin ma ba na gwamnatin bane za a baka. Hatta dan a taba wannan rabawa suke da masu karban haraji, to wuta ce mutane suke ci, ba kyau. Babu kyau kuma a canza mai suna saboda aji yayi laushi, ba kyau shi ma. Wa an yaqulu lima yunfiquhu fi da'atillahi gharimtu au khasirtu kaza wa kaza. Kada kuma mutum abinda ya ciyar dan biyayya Allah, abinda ya sadaka da shi, ko ya ciyar da iyali, ko ya gina masallaci, ko ya wani aiki na alheri, ko ya taimaki marayu, ko ƴan gudun hijira, sai ya dinga cewa ai nayi asarar dubban kudade ko miliyan kaza nayi asara wajen kula da ƴan gudun hijira din nan, ko wajen jinyar mara lafiya, mahaifi ko da ko iyali ko wani kani ko dan uwa da ka biya mishi kudin asibiti, ka dinga tunanin asara ne, ko kuma haka fada cewa ai ba karamin kudi muka yi asara ba, a jinyar wani ba kyau. Ina fata mun gane wannan jama'a, ba kyau wannan kalmomi, kuma lil asaf su suke yawo a bakunan mu, eh sai mun iya bakin mu, ba kyau fadan haka. Wa an yaqula, ko kuma yace anfaqtu fi hadhihi dunya malan kaseeran, nayi infaqin dukiya mai yawa a duniyan nan. Shi kuma na duniya din shine asara, wancan shine infaqi na duniya, shine asara na duniya, shine abin nan lost, wancan kuma shine investment na lahira, wanda ka ciyar da wani. Da Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace sahabbai, a cikin ku waye ya fi son dukiyar wani shi fiye da dukiyar sa? Suka ce a kowa a cikin mu ya fi son dukiyar shi mana fiye da wani sa. Yace to abinda ka dauka ka ciyar shine dukiyarka, wanda kuma ka bari magada suka riska shine dukiyar wani. Amma zaka ga a aikace wannan na wani shi kake kulawa da shi, wanda zaka mutu ka ba magada shi kake ta tattali kana ta tarawa, baka san tsuguno ka huta, inji Aliyu na Mangi. Dukiya, saboda neman dukiya baka san tsuguno ka huta, yanzu sai ka wuce kuma ka zan babu ita. Yace abin nan dukiyarka a tattara ta kaf a baiwa iya da mata, sanda ko kaka tattara ta baka san tsuguno ka huta, yanzu ka zan ba da ko kobo ba. Dukiyar da ka tara gaba ɗaya za a tattauta duka a rabe ma iya da mata, matan aure a bar su abin nan rabon su, a ba ƴaƴa rabon su da sauransu. Sanda ko kaka tattara ta, sanda kake neman kuɗin, yace ba ka san tsuguno ka huta, ba ka san ma wai a ce yau baka je kasuwa ba, ko yau an yi wata jana'iza ta hana ka fita da wuri, ba ka san haka. Ba ka zuwa ɗaurin aure, ba ka zuwa gaida mara lafiya, ba ka zuwa jana'iza, ba ka zuwa karatun addini, ba ka zuwa komai saboda neman kuɗi. Din da ganka me kake sunanka, mai neman abinci, dan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko mai kiwo ko mai noma, kowa kai abu ne da mai shi kenan. Yace yanzu ka zama ba da ko kobo ba. Ya ba ita ba da labarin abin da zai biyo baya, ƴaƴan su kashe dukiyar su, kuma matan idan suka gama takaba yace su aure da kuɗin ka, za su sayma mazajen sababbin gadaje, ba za su kwanta a gadan da ka kwanta ba. Mazan da za su aure shi sai musu gadaje sababbi kuma da kuɗin ka, kana ta ana musu hisabi, ana maka hisabi akan su. To annabi ya ce musu wa ya fi son dukiyar wani da nashi, kowa ya ce ya fi son dukiyarsa. Amma wajen defining me dukiyar, to nan da yake samun matsala, kowa ya zo defining dukiyarsa ta wani yake defining a matsayin tashi. Shi za Allah ya gafarta mu al-albani namu. Ni dai a rayuwata ban taɓa ganin mutum mai wayo irin shi ba, kuma ina tsammanin shi ma bai taɓa gani ba, muka irin ta zahabi, mutumin da yawa kanshi wayo da wuya, wani wanda yake raye yanzu ya dinga samun irin ladan da ire-iren shi suke samu, irin shi, irin Haruna Danja a garin nan, Allah ya gafarta musu da ire-iren su, irin su Alhaji Maje, mutanen da suka yi wa kansu dabara suka samu dukiya sai suka yi aikin alkhairi, ba su ce bari su bawa magada ba. Waɗanda kuma suka tara suka bawa magadan shekaru kaɗan sai magadan su zama abin kwatanci. Akwai mutanen da a nan garin Zaria wasu sun fi kowa arziki watakila, ko sun fi kowa shahara a dukiya ko kasuwanci, amma yanzu ba a jin labarinsu, ba a jin labarin iyalansu a matsayin attajirai ko a matsayin masu kuɗi ko masu wadata. Duk kuɗin sun ƙare, kuma ba za a ga wani abu da suka bari na asar wanda za su dinga samun ladan shi ba, sai dai a cikin ilimin Allah. Amma mu dai abin da muke gani ba mu gani ba, Ubangiji Allah shi kyauta. Da haka dukiyar da mutum ya ciyar a duniya don aikin lahira ita ce ya yi infaki, dukiyar kuma da ya taskace ko kuma ya ciyar da ita don duniya, ita kuma wannan sunanta asara. Shine wanda ya gina gida, ya shiga, ya sai mota, ya sai sutura, ya ci abinci, ya yi duk wani abin da ba yi da alaka da lahira, musamman idan ya yi shi fiye da bukata, to wannan babu wani lada. in sutura ce iyakacin ta a saka ta tsufa ayar in abinci ne iyakacin shi system ɗinka ya narkar da shi mai fita ya fita sauran kuma ya bijiki idan ma gida ne ko mun kashe darajar shi bayan shekara 3 4 5 ya zama kuma an gina wasu wanda suka fi shi kyau kuma bai zama mai kyau ba yanzu bai zama mai kyau ba ko kuma kana gama gidawa ma zaka fadi ka mutu shikenan kuma yanzu kuma cikin gidan za a shigo da wani namiji a aure mata shikenan dole yayanka su ce mishi baba dole ta kai mishi ruwan wanka a bayin da kake wanka zai wanka shine sunnar rayuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masahabbai wannan tankiyar amma kaga har yanzu mutane ba su ji wannan tankiyar ba cewa dukiyarka da zaka mora ita ce wadda ka kai lahira ita zaka mora manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hatta mutanen da suka yi ayyukan alkhairi idan suka je lahira suka ga aikin su na alheri yanda yake yaukaka sai sun yi nadama ina ma da sun ninnin kashi fiye da haka ma'ana in ka saka wani jari a wani kamfani wanda yake kamfanin yana da karfin jari bayan shekaru da aka baka dividend din ko sai kai tunanin ina ma na yakon miliyan 5 ina ma da miliyan 20 ka saka da kaga da wannan riba ta ka za ta ninku kenan so akalla 400% Allah ya samu cika da imani malan ya ci gaba da cewa wa minha an yaqula al mufti ahalla Allah kaza wa harrama Allah kaza fil masail al ijtihadiyya daga cikin abinda aka hana daga cikin abinda aka hana oke kafin mu je wannan akwai hadisi da yazo a cikin littafin sunan abi dauda wanda yayi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahibul la yadkhulul jannata sahibu maksin ma'abocin karban haraji na zalunci ba zai shiga aljanna ba duk da yake isnadin hadisin yana da wani dan rauni saboda an'ana ta Muhammad ibnu Ishaqa yayi an'ana amma ya tabbata daga sahabi Abdullahi dan Abbas hadisi mauqufi kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya bada labari a cikin tafsirin sa cewa yana daga cikin aikin jama'ar Lut to kaga ko aikin jama'ar Lut gaba da shi aiki ne na yan wuta dama shi zuwa wa maza din da fashi da sauransu to haka wannan din shi ma mummunan aiki ne ga wanda ya zama sana'a shi kenan Allah ya tsare mu yace daga ciki wa minha an yaqulal mufti malami mai bada fatawa wanda za a tambaye shi algata malam mai hukuncin kaza algata malam menene matsayin kaza a addini kai yace ahallallahu kaza kai yace Allah ya halasta wa harrama Allah kaza kada yace Allah ya haramta kaza fil masail al ijtihadiyya a cikin mas'alolin da kokarin sa ne ya faɗi ra'ayinsa ko fahimtarsa ba shi da nassi akan haramci ba shi da nassi akan halasci amma ya kalli wasu abubuwa na qawaid da yanayi sai ya hukunta cewa to wannan ba kyau ko wannan akwai kyau ko wannan haram ne ko wannan halas ne to idan ya zo faɗa kai yace Allah ne ya haramta a shine ya ga bai dace ba kai yace haram kai yace halas sai dai yace to ina ganin babu laifi ko ina ganin ana iya yi kar ya faɗi magana ya danganta ga Allah wa inna ma yaquluhu fima warada an-nassu bitahrimihi zai ce haram ko halas ne idan akwai nassi akan halasci ko haramci algata mala ina hukuncin giya haramci ina hukuncin zina haram ne ina hukuncin kaza kaza ne saboda yana da nassi daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi sananne hadisin Buraida radiyallahu anhu wanda al-Imam Muslim da al-Arba'a da Hakim an-Naisaburi sun fitar da shi dogon hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Buraida wasiya da ya tura su a cikin wata sariya za su je su kai farmaki in kun je ku yi kaza in kun yi kaza ku yi kaza in kun je ku kira su kwana uku kafin ku yake su ku yi kaza ku yi kaza in kun je kiran sallah kar ku fa auka musu to a ƙarshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu idan suka nemi ku saukar da su akan hukuncin Allah kar ku saukar da su akan hukuncin Allah ku saukar da su akan hukuncin ku kai da jama'aka domin ba ku sani ba ko hukuncin da kuka yi ba shi Allah yake so ba yana cikin sahih muslim fanziluhum ala hukmika wa hukmi jama'atika fa innaka la ta'rifu qad la yakunu hukmuka ko lafazi makamancin wannan haka aka samu daga magabata kaman Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana halifa wata rana ya taba rubuta wata doka yace akai wani gari to da azarbabi na sakataren sai yasa hadha ma hakamahul umaru fi shar'il lahi wannan shine hukuncin da Umar yayi a shar'a Allah sai Umar yace a'a kasa hadha ma hakamahu Umaru bi ra'ayi wannan shine abinda Umar ya gani da ra'ayin shi ba sunan shari'a ba haka Imam Malik ibn Anas ya bada labari yace na riski malaman da duka na koyi karatu a wurin su da waɗanda na yadda da ilimin su ba sa cewa abu kaza halas ne ko haram sai inda nasi sai dai su ce a gani na ko a tunani na ko a fatawata fi ra'ayi ana ara kaza ana akrahu kaza ana la ujizu kaza duka malaman musulunci haka suke fada a farkon al'amari kamar shi Malik din kamar Abu Hanifa haka Shafi'i da tafin shi cike suke da wannan haka Imam Ahmad ibn Hanbal haka duk malaman farko suke daga baya ne al'amari ya lalacewa al'umma sai mutun ya kirkiri magana sai ya ce Allah ne yake ko ya ce Allah ne ma ya gaya mishi a mafarki kamar yadda dariqa suke Allah ka tsare mu Imam Malik da ya faɗi wannan magana sai ya kafa hujja da fadin Allah cewa qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum fihi go minhu haraman wa halalan kalla kaga abinda Allah ya sauka muku da shi na arzikin sa kuka sanya kaza kuka ce ba kyau kaza kuma da kyau qul allahu azina lakum am ala allahi taftaru ka tambaye su Allah ne ba ku izinin ku dinga halasta kaza kuka haramta koko kuna wa Allah ƙarya ne wannan Allah yana kyaran larabawa ne a wannan zamanin da suke suna da sa'iba suna da kaza raquma kaza ba a cin naman ta raquma kaza ba a hawan gadan bayan ta raquma kaza ba a shan nonon ta sun haramta abubuwa da dama da Allah ya halasta da san zuciyar su wannan a ce an ban ma abin nan an ban ma gunki kaza da sauransu sai Allah ya dinga kyara su akan wannan dan haka babu kyau abinda ba Allah ne ya halasta ba ko ya haramta ka ce halas ne ka ce ai shari'a ba ta yadda ba a'a ka ce a ra'ayina kaza ba kyau ko a ra'ayina kaza babu laifi wallahu ta'ala alam wa minha daga cikin irin waɗannan kalmomi an yi sammiya adillata alqur'ani was sunnati zawahira lafziyya wa majazati a dinga ce ma lafazin alqur'ani da sunna a ce ai zahiri ne shi majazi ne bai daukan abinda kalmar take fada zahiri ne ba akwai badinin sa fa inna hadhihi tasmiyata ce kaga wannan sunan na ce qur'ani zahiri ne ko kaza tuskitu hurmataha min alqulubi yana yarfar da darajar alqur'ani a zuciya ba za ka dinga jin girman shi da nauyin sa ba wala siyama idza adafa ila zalika musamman ma idan aka kara akan haka kuma tasmiyata shubahil mutakallimina wal falasifa qawati'a aqliya ya zama shubuhohi na ɗan ilmul kalam da falsafawa su kuma a dinga kallon su a matsayin hujjoji ne yanke waɗanda ba a iya ture su yace ai ka'ida ce wannan ta falsafa ka'ida ce da aka jarraba ta magana ce theory ne a cikin chemistry ko a cikin abin nan metaphysics ba zai yiwu a tada ita ba amma an faɗi Qur'ani sai a ce ato ai wannan kawai zahirin lafazin aya ne ba dole ya zama haka ma'anar shi take ba wato mutum yana so ya kwashe kafar ayar Qur'ani ya kuma dasa girman maganganun wasu katti to ba ke wannan malam yace fala ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kam hasala bihatayn tasmiyatayn min fasadin fil uqul wal adyan waddini wadduniya waddi wani irin barna ce ba a samu ba a cikin kwakwalen mutane a cikin hankalin su a cikin addinin su a cikin duniyar su sakamakon irin wannan kalmar da ake fara waɗannan kalmomin suka sa aka wulakanta da dama daga cikin nasoshin alqurani zaka ja mutum hadisi zai ce to ai hadisan ma na bola ne kaga baya ganin girman hadisi bai ganin mutuncin sa za a ja mishi aya sai ce a ai ayin ma malamin fiqh ba su yi aiki da ita ba ai wannan hadisin ma ya saba wa mazhabi ko mun gane ai wannan hadisin ai wannan ayan mutashabiha ce wannan aya ai idan an faɗe ta akwai tashbihi a ciki mun zama mujassima din waɗannan kalmomin na yan bid'a sawun yan bid'an nan khawarija ne ko mu'tazila ko ash'ariya ko kullabiyya ko rafida duk wani dan bid'a daga cikin masu bid'o'i a cikin aqida zaka tare yana da irin wannan matsala yana da irin wannan fitinar yana da wasu kalmomi da yake faɗa na zai ga nasoshin alqur'ani nasoshin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ainihin wato maganganu da zasu sa masu sauraron shi ba za su ankara ba sai ya zama ba sa ganin mutunci da daraja da alfarma waɗannan ayoyi na alqur'ani ko sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Allah ka tsare mu faslun wa minha an yuhaddith ar-rajul bi jima'i ahlihi wa ma yakunu bainahu wa bainaha kama yaf'aluhu safila ana cewa safila ko safala daga cikin abin da aka hana har ila yau an yu haditha rajulu bi jima'i ahli mutum yaje yana bada labari da tarawar da yake da iyalinsa alaka jinsi da mutum yake da iyalinsa yaje bada labari a cikin abokai ko ita kuma ta bada labari cikin kawaye kuma ya kunu bainahu wa bainaha da abin da ke faruwa tsakanin shi da tsakankaninta kama yaf'aluhu safala kama yadda wawaye sune as-safala marasa arziki marasa mutunci suke musamman ƴan mata sababbin aure idan kai malamin islamiyya ne zaka ka san wannan duk budurwar da tayi aure sabo aure to Allah Allah take kawayenta su zo gidan ko kuma ta gama wannan kwanakin amarcin ta zo ta fara ba su labarin ai ga yadda ake yin aure ai da akai kaza sai akai kaza za su zo su shige cikin wani lungu ko su shiga cikin hijabin da tana kwatanta musu mu mun sha kama wannan sanda muke garantawa islamiyya irin wannan ba za ka iya kwatanta yawan su ba to maguzanci ne ya kamata kuma iyaye su dau mataki na yi mata wa'azi da nasiha a cikin nasihar da ake mabudurwa an za mata aure da irin wannan haka samari ƴan birni suna yin wannan musamman sababbin aure waɗanda suke cikin santin wannan amarcin da angwanci duk abin da suka yi daga cikin falo har zuwa bedroom sai ya fada ai tayi kaza ta ma ce kaza ga yadda kaza yake ashe kaza kaza ne ko yace ina zuwa bari in je in yi kaza in zo in ga mu zai fada wa bukan shi ruga da gudu ya je yayi kuma ya dawo ya ga mu ba kyau ba kyau wannan ko alama lalle daga cikin hali ne na as-safala wannan hukuncin haka yake a shar'ance kuma mala'iku suna tsine ma duk wanda yake irin wannan bayanin ba kyau al'amari ya kai al'amari a wannan zamanin da muke wasu har kafa bidiyo suke yi na kamera hoton na kamera waya hannu idan zai yi wani abu da matar shi sai ya kafa kamera duk abin da ake yana dauka kuma zai zo ya kunna wa abokan shi ko ya tura musu a cikin group ana bin tun ana yin na aure har kuma ana yin akan na zinama kaga wannan laifi bisa laifi kenan domin a cikin hadisin Bukhari da Abu Dauda manzo Allah yake cewa kowa zai tsira sai waɗanda suke al-mujahiruna kowa zai tsira daga Allah ne ya yi mishi sai wanda yake mujahir aka ce waye mujahir yace wanda zai je laifi cikin dare ba wanda ya ganshi sai ya zo da safe ya fallasa yace ai kaza ma yayin shi jiya ai jiya kwana suka yi suna kaza to ina kuma ga wanda zai zo da bidiyon ai kaga din labarin da zaka bayar dukkan din da din labari in ji ba haushe ko bai yi kamar gani ba abin da zaka fada da baki ba zai kai abin da za a gani a hoton bidiyon to wallahi haka yanzu mutane suke jama'a na daga cikin fitinan waɗannan wayoyi na zamani da ake cewa smartphones Allah ka tsare mu wannan hadisi da malai ya ambata anan al-imamu muslim ya fitar da shi a cikin sahih din sa da al-imamu ahmad a cikin musnad da ibnu sunni abubakarin kenan a cikin amalul yawmi wal laila sai kuma al-imamu al-bayhaqi a cikin sunan din sa daga sahabi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah yace inna min asharrin nasi inda allahi manzilatan yawmal qiyama daga cikin wanda yafi kowa mummunan matsayi a wurin Allah ranar tashin al-qiyama ar-rajulu yufdi ila imra'ati mutumin da zai je ga matarsa wa tufdi ilayhi ita ma ta je gare shi thumma yunshiru sirraha yabo ya bada labari wannan hadisin da muslim ya fitar da shi yana daga cikin hadisan da malamai suka tantance cewa hadisi ne da'ifi duk da yake al-imamu muslim ya fitar da shi a cikin sahih din sa amma magana ta ta hakiki wannan hadisin da'ifi ne jama'a akwai wani mutum a cikin isnadin sa mai suna Umar bin Hamza bin Abdullah bin Umar al-Umari jikan sayyidina Umar ne wannan mutumi malaman hadisi suka ce da'ifi ne daga cikin su akwai al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Taqribut Tahdhib qarara yace da'ifi haka al-Imam al-Hafiz Adh-Dhahabi rahmatullahi alayhi ya kawo a cikin mizanu li'tidal fi naqd ar-rijal daga malamai irin su Yahya ibn Ma'in da al-Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman suka ce da'ifi ne al-Imam Ahmad ibn Hanbal yace ahadithuhu manakir sannan Zahabi a cikin litafin mizan din sai ya kawo wannan hadisin yace fa hadha min mastunkira li Umar wannan hadisin na daga cikin hadisan da malamai suka yi musun shi ga Umar baya ga wannan har al-Imam Ibn Hibban duk da yake ya kawo wannan malamin a cikin kitabu Thiqat amma da yazo a ƙarshen tarjuma sai yake cewa wa kana mimman yukhti'u yana daga cikin masu yin kuskure a hadisi Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi a cikin Adabuz Zifaf fi Sunanul Mubahara ya rawaita wannan hadisin haka a cikin littafin Abdaifa har ya bada labarin wani malami dan bid'a wanda ya mushi raddi akan wannan yace Albani yana sukan ijma'in malaman musulunci akan cewa sahihu Muslim komai da ke cikin shi sahihi ne yayi ta maganganu shi malamin na rashin ilimi da jahilci kuma professor ne na hadisi a wata jami'a a kasar Misr na manta sunan shi amma magana ta na a cikin littafin Abdaifa na Albani mujalladi na 5 da haka magana ta gaskiya jama'a shine wannan hadisi da'ifi ne saboda wannan mutum mai suna Umar bin Hamza wanda yana da hadisi a cikin littafin Abu Dawuda da Tirmizi da Ibn Majah da Muslim din a wannan wajen duk da yake shi al-Hafidh Zahabi a cikin al-Kashif yayi nuni zuwa ga cewa Muslim ya fitar da riwayar wannan malami ne makaruna haka Bukhari ya fitar da riwayar sa amma ta'alikan malami ne wanda yake da'ifi ba an san abin da yayi tafarrudi da shi to sai dai hukuncin yana nan yadda yake saboda mene saboda an samu wata riwaya daban ta wata waqi'a daban da ta tabbatar da wannan hukuncin cewa an hana sai dai abinda ba za a iya tabbatawa ba kai tsaye shine wancan la'antar al-imamu Ahmad Ha'ilawi ya fitar daga hadisin Asma'u bintu Yazid ibn Sakan radiyallahu anha tace ita da wasu mata da mazaje ana zauna a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai manzon Allah yace la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli ana samun wani a cikin ku na zuwa bada labarin abin da yake yi da matar shi ko wal'alla mar'atan tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha a cikin ku ana samun mace ta je ta bada labarin abin da suka yi da mijinta sai matar ta ce fa arammal qaum aramma bi ma'ana fasakatu sai kowa yayin kus yayin shuru ba gaskiya kenan an irin yabin larawa suke cewa wa da'atal yada al-jurh an sa hannu akan asalin ciwo sai suka shuru fa qultu sai ita wannan matar ta yi jur'a ta ce i wallahi ya rasulullah ta ce gaskiya ne innahunna la yaf'alna mata suna yin wannan ta tuna cewa wani gidan biki ta taba jin labarin kenan ko an taba bata yin wannan labarin wa innahum la yaf'aluna su ma mazan suna yi kala sai manzo Allah ya ce fala taf'al kada wanda ya saki fa innama mithlu fa innama zalika mithlu ash-shaytan laqiya shaytanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzuruna misalin mai yin haka shine kaman wani shaytani ya gama da wata shaytaniya sai su sadu da juna akan titi kowa na kallon su su yi bulufim akan titi shine misalin wanda zai je yayi a cikin daki a cikin duhu a cikin bargo an rufa ko ina ba wanda ya sa abin da suke sai Allah da ya halicce su sai kuma yazo ya fada to kaman yayi ne akan titi babu kyau Allah ka tsare mu wannan riwaya ita ma isnadin ta yana da wata yar matsala a cikin isnadin ta akwai Shahru bin Hausham wanda malamai suke cewa Shahrun mashhurun bi ba'fi sai dai Shahru daunin shi mai karanci ne ana iya karba idan aka samu mutaba'a kuma an samu anan saboda hadisi yana da shahid daga riwayan Abu Huraira wanda Ahmad ibn Hanbal din ya fitar a cikin Musnad da Imam Abu Dawud da Sijistani a cikin As-Sunan dinsa da Ibn Sunni da kuma wani shahidin daban na hadisin Salman al-Farisi radiyallahu anhu wanda Abu Nu'aym al-Asbahani ya fitar a cikin Hilyatul Awliya da shi da abin nan Baihaqi da Ibn Abi Shayba da sun fitar da wannan riwaya wannan hadisi zai zama wato yayi karfi ta wannan shawahid din dan haka an samu al-Hafidh al-Munziri a cikin Majma'uz Zawaid Munba'ul Fawaid yake cewa isnaduhu qawiyyun baya ga shi shi ma Sheikhul Albani a wancan wajen a cikin littafin Adabuz Zifafi ya inganta wannan riwaya saboda shawahid dinta dan haka hukuncin ya tabbata duk da yake wancan hadisin na farko shi yana da matsala wallahu ta'ala a'lam a takeice babu kyau mutun yazo ya bada labarin abin da ya aikata da iyalinsa ba wai sai abin da aka aikata a cikin ɗakin kwanciya ba har wasu abubuwa da suka shafi zamantakewa da alaka ku babu kyau wanda malamai suka halasta kawai shine a gaban alƙali idan aka je gaban alƙali ana so a yi bayani dan a gaban alƙali ba a boye-boye kamar yadda muka ji wancan na farkon matsala sai kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka lura matan shi sun bada labarin abubuwa da dama da yake faruwa tsakanin shi da su, saboda wannan kuma ilimi ne, wannan karantawa ce. Aisha ta ce misali manzo Allah yana azumi, ya sumbance ta, ya sa ruwa a bakin shi, ya mata sumba, ya zuba mata a cikin bakinta, suna yin wanka tare har suna wawan ruwa. Kaga duk wannan shine irin wannan sirrin. To na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ilimi yake, a matsayin karantawa yake, a matsayin abun koyi, shi sa ake bada labarin sa. Karka ce ai Aisha ma ta faɗa sunna ne, da haka bari kai ma ka je ka faɗi naka, a ba daidai bane. Sai mallan yace wa mimma yukrahu min al-alfazi za'am, daga cikin abin da ake kyama na lafizza shine mutum ya dinga cewa an ce za'amu, ai sun ce. Al-Imamu Abu Dawud ya fitar da hadisi akan haka, haka al-Imamu Bukhari a cikin al-Adabul Mufrad, da al-Imamu Abu Ja'far al-Tahawi a cikin Sharh Mushkil al-Athar ta hanyar Auza'i daga Yahya ibn Abi Kathir daga Abu Qilaba yace ibn Mas'udin yace da Abu Abdullah, wanda Abu Abdullah din kamar da zai zo a cikin riwayan shine Huzaifatu dan Yaman yace da shi, ko kuma shi wancan din yace masa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu za'am, ka taba jin manzon Allah yana cewa za'am? Sai yace abinda naji manzon Allah yana cewa shine bi'sa maqiyatur rajuli za'am, tir da abun hawan mutum a ce za'am ce abun hawan shi. Duk magana da zai sai yace to an dai ce kaza. Al-Imam Al-Baghawi Sharh As-Sunnah, a cikin Sharh As-Sunnah da yazo fassara wannan hadisi, sai yace saboda an karanta wannan kalma ne saboda galiban ana fadan ta ne a labarin da bai da asali, labarin da bai da isnadi, labarin an ce ka ce. Da zarar mutum zai ba labari yace to an dai ce kaza, kaza ake cewa, na dai ji ana cewa kaza, ko to alamar labarin bai da asali. To dan karka kai ga wancan hukuncin na kafabil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, shine sai aka hana ma kofata kata zama abun hawanka zuwa ga wancan ƙarya. Ina fata mun gane wannan. Duk da yake ta zo a cikin alqur'ani ita lafazin za'am, amma kamar yadda al-imamu abin nan ya bayyana, al-imamu Al-Qurtubi bai bayyana cewa wannan lafazin na za'amu, haka Sheikh Al-Albani ma ya wannan magana a cikin as-sahiha cewa lafazin za'amu a cikin Al-Qur'ani ya zo ne a mahalli na zargi da hikayar abinda kafire suke fada, kamar fadan Allah za'ama alladhina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna. Kaga Allah yana zargin su ne akan ƙaryar tashin alkiyama, suna cewa ai ba za a yi tashin alkiyama ba. Amma in ta zo da ma'anan qala to ana karɓarta, dan tana zuwa kuma da ma'anan ƙala, da ma'anan faɗa yanke, to anan ana karɓa. Amma da ma'anan irin wannan take nuni zuwa ga za'am shine babu kyau. Asalin wancan hadisin kamar yadda muka ji Abu Dawud ya fitar da shi da Bukhari da Ahmad da sauransu, al-Imam an-Nawawi ya inganta shi a cikin azkar dinsa, haka al-Imam as-Sakhawi a cikin al-Maqasid al-Aliya, haka Sheikh al-Albani a cikin as-Sahiha lamba ta 866 rahmatullahi alal jami'. Wa qalu wa nahawhu, da kuma an ce, an ce ka ce, an ce sun ce, ba kyau. Wa mimma yukrahu minha an yaqula lis-sultan, daga cikin abin da ake kyama a ce wa sarki khalifatullahi, halifan Allah, aw na'ibullahi fi ardihi, ko me maye gurbin Allah a ƙasa. Fa innal khalifata wan na'iba innama yakunu an gha'ib, da halifa maye da na'ibi suna maye gurbin wanda baya nan ne. Wallahu subhanahu wata'ala khalifatul, wallahu subhanahu wata'ala khalifatul gha'ib fi ali, Allah shike maye ma wanin da baya nan. Wakilu abdihi almu'min, shine wakilin bawan sa mu'mini, amma shi Allah yana nan kullun koyaushe. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, da haka bai yuwa a ce ga wani yana halifantarsa. Wannan malamin shi ya karkata anan izuwa ga wannan magana, amma akwai wani ra'ayi daban cewa ya halasta. Abinda ya faru shine asali hadisi ne aka ruwaito, da yake isnadin shi bai inganta ba, yana cikin littafin Dala'ilun Nubuwa na al-Imam al-Baihaqi da musannaf na Ibn Abi Shayba, cewa an farko an fara cewa Sayyidina Abubakar khalifatullahi, sai ya hana ya ce bal ana khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ni ina maye ne ga manzon Allah shine ya zama ga'ibi ba ya rasu amma Allah yana nan to isnadin bai tabbata ba ina fata mun fahimci wannan amma wannan shine asalin abin da yasa aka fa wannan abin nan da yake ya tabbata a tarihi ce mushi ake khalifatu rasulullah da Umar kuma yazo sai ana ce mushi khalifatu khalifati rasulullah rasulullah halifan halifa Umar to da Umar yaga abin zai yi tsayi sai canza ya mai da nashi sunan Amirul Mu'minina kawai shugaban mu'minai to duk wanda yazo sunan shi shugaba to shugaban mu'minai ne amma da ba da haka ba zai a dinga cewa ne khalifatu khalifati 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 har abin ya zama abin nan ila mala nihaya ko mayam 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 mai to sai ana cewa akwai Amirul Mu'minina to daga nan sai zama wannan shine nomenclature na sunan shugaban musulmai Amirul Mu'minin to zamanin sai kuma aka samu wani hadisi shi ma mai rauni kwarai yana cikin littafin dalailun nubuwa shi ma ila yau cewa wai manzon Allah wai ya ce wai za a yi wani rikici tsakanin wasu ƴaƴan sarakuna su uku kowa a cikin su zai gaza galabaitan wani sai kuma wani ya kullo daga kurasana da bakakken kaya ya karkashe kowa to ku bi shi innahu khalifatullahi fil ard wannan shine halifan Allah bayan kasa Abu Ja'far al-Mansur kenan shi fa kowa san wannan kalma haka yake kiran kanshi da kanshi ana khalifatullahi fil ard haka yema Abu Muslim al-Khurasani wannan zancan akan kai Abu Muslim ya zo rubuta wasiƙa ya fara sa sunan shi kafin sunan halifa akan wannan ya kashe shi da sauran laifukan da ya mishi ce dan me zaka bar rubuta suna ba zaka saka ila Abi Ja'far al-Mansur khalifatullahi ala al-ard min Abi Muslim dan me zaka fara cewa min Abi Muslim ila khalifatullahi wannan kawai laifi ne a gun shi da ya tantance kisa ba a sa sunan wani a saman sunan shi Allah ya gafarta musu to wannan hadisi mai rauni ne kwarai da shi suke hujja sai suna kiran kansu da suna khalifatullahi to sai ya zama su ko malaman da suka ce babu kyau suna ganin to ai Allah yana nan da haka bai bukatar mai bai bukata ce wani na mai mai gurbi sannan kuma in kace kai khalifatullahi ne kenan duk hukuncin da kake yi kana yi a madadin Allah ne kuma an same su da hukunce hukunce da suka saba wa shari'ar Allah da haka dan guje ma duk wannan hadarin sai aka ce kai a guji kalma a ce mishi dai kai khalifa itlaqan kar a ce khalifan Allah amma an samu kamar yadda Abu Nu'aym al-Asfahani ya ruwaito a cikin tarihu Asfahan akhbaru Asfahan amin da kuma khatib al-Baghdadi a cikin at-tarikh nashi cewa zamanin Ibn Abbas yana gwamna a ƙasar Basra ta bangaren Sayyidina Ali shine halifa lokacin Ibn Abbas shi kuma shine gwamna idan ya hawo mimbari in yana hudubar Juma'a daga cikin addu'o'in da yake a ƙarshen hudubar sa yakan ce Allahumma aslih abdaka wa khalifataka fulan Allah ka taimaki bawanka kuma halifanka Ali kenan yana yin wannan addu'a Ibn Abbas yana yin wannan addu'ar kaga Allah fazance yana kiran shi da suna Khalifatullah khalifatak haka aka samu al-Imam al-Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi a cikin Asy-Sharh al-Mumti' ala zadi al-mustaqni cikin mujalladi na hudu ya bada fatawa akan cewa ya halasta a ce mutum khalifatullah domin halifancin da kake wa Allah ba irin halifancin da kake wa wani wanda baya nan da ya baka ajiya bane Allah kai ma ka san yana nan kuma yace Allah da kanshi ya fara kiran wasu da suna halifa din ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard kaga mun sanya kan maye haka Allah ya ce ma abin nan annabi Adam ko inni ja'i ya bada labari ga mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan saka wani da zai wakilce ni a bayan ƙasa kaga Allah ne da kanshi ya fara sanya wasu sunaye masu wakiltarsa to da haka idan da gaske mutum halifa din ne Ibn Uthaymeen yace shi yana ganin babu laifi a ra'ayi kira shi da suna khalifatullah wallahu ta'ala a'lam wannan yana daga cikin bayanan da malamai suka yi game da wannan lafazi cewa ana iya fada din ko kuma a yi taka tsantsan malamin ya ci gaba da cewa faslun ga wata gaba wal yahzar kullal hadar min tughyani ana wali wa indi yace bawan Allah musulmi yayi taka tsantsan a hirdinsa daga tughyan daga girman kai da ana take sawa ni kaza ni ne kaza na iya kaza ko na cancanci kaza ni ne shugaba ko ni ne mai mulki ko mai kuɗi ko mai ƙarfi ko mai sarauta ko mai malanta wali ni na mallaki kaza ni ne na iya kaza wa indi mu muke rike da kaza ayyan uwa masu albarka wannan kalma tana da duguyari da yawa kuma abun bakin ciki kusan tana wa mutane wannan duguyanin wahum la yashur kowa yanzu ya ce ai ni kaza ne ni kaza ne nayi digiri iri kaza na san irin tsarin kasuwanci iri kaza na kware akan harka kaza na haddatar da yara kaza qur'ani ni babban alarama ne ni babban shehi ne ni babban dan boko ne babban lauya ne ni duk wanda aka tambaye shi sunan shi fa sai ya fado wasu makamai almajirai su kadai ne suke da wannan tawalu na nufin almajirai gardawa shine aka ce alga ta malam sai ce almajiri amma mu da ake ganin malamai yanzu irin na zamani din nan an ce mutum alga fata malam fa karba kawai yake zai cewa almajiri din nan da ake cewa an ce mutum sheik ko ustad ko dakta ko farfesa duk karbewa kawai yake san girma ya mana yawa har ma wani baka bashi wannan girma ba sai ya ce haba malam kana bakin ciki ne kana bakin ciki da daraja da Allah ya mun ne ce yanzu kamata zaka faɗi sunana haka kamata babban malamin masanin tafsiri kai baka jin tafsiri na ne ko baka jin tafsirin da nake yi ne misali jama'a wani irin shedanci ne shiga cikin harka addini kuma wallahi wannan hadda ahlus sunna suke kusan kowa yana faɗa wannan kuskuren sai wanda Allah ya tsare shedan ne yake zuga mutane yake riya musu wannan kalmomi na shedanin bayi bari ku ji yanda zai fashin baki akan wannan kalmomin fa inna hadhihi al-alfaza as-salasata ubtuliya biha iblisu wa fir'aunu wa qaru wadannan manyan shedanin guda uku Allah ya jarabce su da wannan kalmomin iblis da fir'auna da qaruna fa ana khairun minhu li iblisa jarabar da Allah ya wa iblis ita ce hada shi da ana da Allah ya bada labari qala ma mana'aka alla tasjuda lima iz amartuka ko me yana ka kai sujuda a sa'ad da na umurce ka qala ana khairun minhu ni na fi shi iblis fa ya ga Allah wannan muguwar kalma ni na fi shi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halice ni daga wuta shi kuma ka halice shi daga yumbu ibnu abbas radiyallahu anhu wa an abihi kama yadda al-imamu ibnu jarir tabari ya ruwaito a cikin tafsirin sa ya bada labari cewa iblis shine farkon wanda ya fara kiyasi da hankali ya gwada hankali da addini yace fama aflaha da haka bai tsira ba haka yace iblisu awwalu man qasa ad-dina bil aql fama aflaha shine wannan kiyasin kamar yadda muka yi magana a farko ne ga abinda Allah ya ce sai mutane su yi kiyasi da hankalinsu su a hankalinsu suna ganin dan me za a ce a ba mace rabin gadon namiji dan me za a ce mace da take karkashin wannan miji dukiyar shi ma na hannunta a dukiyar ta na karkashin shi ai wannan zalunci ne ba ka yan boko suke cewa ba to irin wannan magana ta kiyasin hankali din nan shedan ne ya fara yin ta iblis kuma kaga har yau a cikin halaka yake kuma shi yake halakar da mutane sakamakon wannan halaka da yake tunanin cewa tunda shi asalin madda halittarsa wuta ce to ya fi daraja fiye da wanda madda halittarsa kasa ce hatta wannan fikirar sai da malamai suka mai mishi da martani karanta tafsirin al-Imam al-Qurtubi sai ya kawo fuskoki biyar da suke nuni zuwa ga cewa ma ai wuta ba ta fi kasa daraja ba ma yana nan a cikin tafsirin wannan aya a cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi ya kawo ya kaito wasu daga malamai sannan ya ce kuma ga ƙari kiyasin da ya dama faɗaɗe ne to amma yanzu zaka ji malami ne malami da ake ganin malami in court yana irin wannan tuciyar cewa su suna aiki da hankali komai suka gani sun saka hankali ba za su yi aiki da nasi ba ya zo a cikin nasi annabi ya faɗi kaza sai su ce a wannan yanzu ya saba wa hankali ya saba wa physics ya saba wa kaza ya saba wa wani bincike na ƙarya da aka yi to wannan mazhaba ce iblisiya ina fata mun gane wannan mazhaba ce iblisiya sai kuma wane wali mulku misra muke da kaza fa mu muna da kaza mun isa to fir'auna ne da Allah ya ce wana da fir'auna fi qaumihi qala alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin. Fir'auna dama yana daga cikin bayin da suka yi wa Allah tsaga wanda ba taba ganin irin ta ba, sai da yake karshe ne Allah yake cewa fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, sai da yake yana cewa ana rabbukumul a'la. Tun yana wannan rashin mutuncin yana cewa ya hamana bilili sarhan la'alli ablugul asbaba, rashin mutunci iri daban-daban-daban har ya kai ga na karken karke shine da yace ana rabbukumul a'la, kai ni ne ma ubangijin naku mafi daukaka din. To Allah ba zai iya tolerate wannan ba, sai Allah ya yi mishi kamu na farko da na ƙarshe. To daga cikin maganganun Fir'auna na istihza'i da ya dinga wa annabi Musa, alaysa li mulku misr, ba ni nake da sarautar misr ba, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, waɗannan koguna sun nili kenan ko suna gudana a ƙasan gidana, afala tubsiru, ba kwa gani ne, ba kwa ganin ƙarfina da mulkina, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin, yanzu nan ban fi ƙarfin wannan ba, ban fi shi alheri ba, wannan wulakantaccen yaron Musa kenan wai fa annabin Allah kalimullah alayhi salatu wassalam, wala yakadu yubin, wanda ma yake magana yana inina saboda wannan abin da yake da shi na bakin shi da yake cewa wa akhi harunu afsahu min lisana, har wannan ma sai da ya aibata shi da shi. To ji inda Allah ya Fir'auna, al-yawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. To zaka ji mutum yana cewa mu muka iya kaza, eh su wane za su rike mukamin siyasa mu muna nan, su wane za a ce su malamai ne bayan muna nan, wane yanzu shi ya isa kaza, wallahi ba za mu bari ayi kaza ba, ba a isa ba, duk irin wannan maza ba ce ta kuma Fir'auniyya. Ina gane mu da wannan falsafa ce Fir'auniyya, musamman ustazan mu wallahi su ji wannan, saboda ustazai suna da irin wannan gangancin da tunanin sun isa. Wannan shi ya kai kasu Muhammadu Yusuf ba suka zama yan boko haram, shi ya kai su jin cewa yanzu sun yi wani ƙarfin da za su iya wani abin a zo a gani. Na ukun su ita ce ana abin nan kai ko indi wa innama utituhu ala ilmin indi li qaruna, sai kuma qaruna wannan attajiri na cikin mutanen annabi Musa wanda da mutumin kirki ne ya lalace, da Allah yake cewa inna qaruna kana min qaumi Musa fabaga alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwa, kisa sananne a cikin suratul qasas. Qaruna da yana cikin ustazai jama'a annabi Musa masu bin Allah, da ya samu dukiya sai ya fandare ya tawaye, to kuma da mutane suka zo suna mai nasiha cewa dukiyarsa ta yi yawa, kayan mukullai ma kayan raƙuma ne gari guda. To da aka ba ana ce aka ce mishi farin Allah da yake cewa iskallahu qaumuhu wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi al-fasada fil ard. Me yace musu? Kala innama utituhu ala ilmin indi, yace kai kuma shi bayan sun ce ka ji tsoron Allah, kai ihsani, kai kaza, kar kai kaza, kar kai kaza, yace a ni wannan kudin da Allah ya bani, Allah ya bani ne saboda na iya na isa, saboda ina da ilimi kaza, ko na iya neman kudi kaza, ko na iya kasuwanci, ko na yi karatun boko an bani mukami. Malamai sun bada fasara da dama iri daban-daban cewa ya samu wani sirri ne na wani ismullahi al-azam, ko kuma ya koyi wani karatu ko sana'a ko waye ya iya kasuwanci, to kuma dai menene? Yace dai innama utituhu ala ilmin indi, Allah ya bani ne saboda na isa, dabara tace ta bani. Duk yan boko ne tunanin su kenan, duka yan boko illa man asama Allah, kowa yana ganin wannan bokon da yayi shi ya cancantan mishi da mukamin da yake rike da shi da kuma abin da yake samu, kuma ba wanda zai samu wani rabo a ciki tunda shi bai boko ba. Ka san yan boko suna ganin duk wanda bai boko ba kamar ba mutum bane, shi yayi rakiya ne kawai a duniya. To wannan ita kuma ita ce mazhaba qaruniyya. Ina fata mun gane wannan tunanin cewa duk abin da ka samu ne saboda ka isa ka saba, babu tawalu ilimi, babu tawalu sarauta, babu tawalu arziki, babu tawalu duk wata daraja da mutum ya samu, babu kankan da kai a gaban Allah. To Allah zai iya maka fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda, wata rana zai iya maka girgiza ƙasa da kai da dukiyar taka, ba dole girgiza ƙasa ta zama irin da aka fara Qaruna ba, a ce wai ƙasa ta dare ku fada ciki, ba dole bane da maka, zaka iya wayar gari ka tsiyace ka talauce mukamin ya kare ko ilimin ya zama ma ba a yayinka gudanarwa ma gashi nan ana gani, sai a ƙi koyan ilimin naka a bakka da shi, a ƙi sauraron dukiyarka, mutane su ki an san abin da ke hannunka wa man yakuza fadlin fa yabkhal bi fadlihi ala qaumihi istagna anhu wa yuzmani in kana da dukiya ka hana mutane sai su wadatu su kyale maka yanka sai ta tsine maka albarka har Allah ya karba addu'ar su shikenan sai ka wayi gari ka koma sono mai doki ya koma kuturi inji mai waka miloniya Allah ya maishe shi fakiri talakkaku Allah ya maishe shi attajiri dare daya kenan Allah kan yi bature to duk waɗannan kalmomi ne waɗanda suke na mutane waɗanda ba mutanen Allah ba mutanen kansu masu girman kai masu dagawa masu ganin sun isa wanda suka manta da asalin su kuma suka manta da makomansu kaji dai duka mazhabin waɗannan fajiran bayi ne guda uku Iblis da Fir'auna da Karuna na san duk wani mutumin kirki ba zai so a ce yayi abu irin na waɗannan ba ko yana irin magana irin tasu ko kuma ya fara tunanin yana so ya zama dan jam'iyyar su balantana a ce ya koma makoma irin tasu Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa ahsanu ma wudi'at ana mafi wuri mai kyau da zaka sa lafazin ana fi qawli al-abd shine idan bawa yace ana al-abdul mudhnib al-mukhti al-mustaghfir nine bawa mai zunubi mai kuskure mai neman gafara al-mu'tarid wanda ya furta laifin sa yayi itirafi wanahi da makamancin wannan wali ita kuma lafazin li fi qawlihi tafi dadi ka dinga fadanta a cikin liyan zambu waliyal jurmu ina da laifi ina da zanubi waliyal maskana ina da tawaya ina da ainihin talauci waliyal faqaru ina da bukata wal zillu ina da kankan da kai gaban Allah wa indi lafazin indi kuma fi qawlihi a cikin fadin Allah igfirli jiddi wa hazali wa khata'i wa amdi fadin manzo Allah ko wa kullu zalika indi fadin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari daga cikin addu'a da manzo Allah yana cewa Allahumma manzo Allah yana addu'a yana cewa Allahumma gfirli jiddi Allah ka gafarta min abinda nayi ina sane abinda nayi da niyya wa hazli da abinda nayi da wasa ko ba'a ko zulaya wa khata'i da abinda nayi kuskure wa amdi da abinda nayi na ganganci wa kullu zalika indi ya Allah na yadda cewa duka waɗannan nayi ina kuskure ina ganganci ina yin wasa ina sakaci ya Allah ka gafarta mana gabaki daya Allah ka gafarta mana duka izuwa wannan gabar mun gama kenan da mujalladi na biyu na wannan littafi na Zadul Ma'ad cikin ikon Allah da falalarsa wannan mujalladin in zan iya tunawa mun fara darasi a cikin sa tun watan September na 2016 wanda cikin Zulhijja kenan ta shekara ta 1,147 1437 bai kai shekara biyu bai kenan da muka fara wannan mujalladin kuma mun yi karatu tun daga lambar cassette na 91 zuwa wannan lamba ta 177 kaman cassette 86 kenan masu awa 1 da rabi muna fata Allah ubangiji ya sa mana albarka a cikin abin da muka karanta kurakuran da suka faru na karancin ilimi da rashin sani da tuttuban harshe da mantuwa ya Allah ka gafarta mana su Allah ka ba mu dama aiki da abin da ke ciki na alherai Allah kuma ka tsare mu daga sharorin kawunan mu da riya da san iyawa da duk wani abu da yake na sharri idan Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe kenan zamu shiga kai tsaye insha Allah zuwa mujalladi na uku na Zadul Ma'ad wanda shine yake da farkon babin sa ko fasalin sa mai magana akan hadihu fil jihadi wal maghazi was saraya wal bu'us wannan mujalladin gaba ɗayan shi akan wannan magana akan wannan tafarkin yake sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaƙe-yaƙen sa da zaman shi a Makka da Madina da jihadi da sauransu duka mujalladin nan gaba ɗayan shi to na wannan karatun ne tarihi ne zallan shi wannan da fa'idojin da ke ciki mai biye da shi kuma shine wanda yake magana akan tibbu insha Allah Allah ka raya mu samu abin da zamu samu na fa'ida a ciki zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba din subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am